أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدى ساكي دعوة وانا مجلس نقومة wata Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1440 wanda ya daidai da 15 ga watan 5 miladiya 2019. Kwanaki suna tafiya kamar walkiya, kamar jiya aka fara Ramadan gashi an kai yau an kai goma. Allah ta'ala ya samu daga cikin waɗanda suka dace da duka wani alkhairi da ya tanadarwa musulmai masu azumi. Allah ya samu daga huda. Muna bayani a cikin wannan sura mai albarka dangane da abin da Ubangiji ta'ala ya sifanta fasikai da shi waɗanda suka fita daga ɗa'ansa da cewa suna warware alkawari. Ubangiji ta'ala ya sifanta su da cewa allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi. Za mu kaci alarma kamar mai kama na wannan aya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
Allah madaukakin sarki ya bayyana fasikai da cewa su ne waɗanda suke warware alkawari. Allazina yanquduna ahdallah, waɗanda suke warware alkawarin Allah madaukakin sarki. Min ba'di mithaqihi, bayan an ɗaure shi an kulla alkawari, su kuma suke warwarewa. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. سننكم سنا ينكي أبند أبنجي تعالى يكم المدة وأحدش. ويفسدون في الأرض. سنا قرناء بين قطع. ما سير وأن صفا الله من الكين تركية أولئك هم الخاسرون. سنة ما سوء أثارا. سنة متنندا. الله من الكين تركية zai kama su da laifin waɗannan laifuka da suke yi, kowa gwargwadon girman abin da yake yi daga cikin waɗannan sifofi. Ko ya aikata ɗaya, ko ya aikata biyu, ko ya aikata duka, kowa gwargwadon girman abin da ya aikata, gwargwadon alhaki da zai samu a wurin Ubangiji ta'ala da kuma sakamako. Shi نقص ده أنت فتاشني ضد الإبرام. ده أنت أنقل لا الكوري تو كمرأة شيء كاتا فريجيا لكا دوري وانا بانجرن دو وانا بانجرن كاجا شيني كمرأة أنقل لا الكوري كي إذا متم يا وروري وانا إجير تو كمرأة وروري الكوري ده أكي. Idan aka samu warwarewar wannan kullin da aka yi kuma kowane bangare daga cikin bangarorin igiyar zai zama shi kadai amma idan an hada ba wannan kullin shine sababin mannuwansu saboda haka ko da a larabci ma ana cewa kullu alkawari ana ce masa ana kwatanta kullu alkawari da yanda mu muke kwatantawa a hausance a ce an kullu alkawari tsakanin wani da wani anan ubangiji da ala ya sifanta alkawarin da cewa ahdullah alkawari ne na ubangiji inda a ce alkawari ne na tsakanin mu ya mutu da dan sauki duk da cewa shi kuma warware alkawarin tsakanin yan adam shi ma na daga cikin sifofin munafikai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin sifofin munafikai da cewa idza wa'ada akhlaf mutumin da ya alkawari ya saba ko kuma sifa ce ta munafikai mutum ya zama yana yin alkawari kullum yana sabawa ya zama baya cika alkawari wannan abin da ke tsakanin mu ya mu makin to ina kuma da alkawarin da ke tsakanin bayi da ubangiji kuma menene alkawarin da ke tsakanin bayi da ubangiji malaman sun yi fassarori da yawa daga cikin fassarorin da suka yi akwai maganar cewa wannan alkawarin shine wasiyya da ubangiji ta'ala ya yi wa dukkanin halittu da cewa za su masa da'a sannan kuma za su bar saba masa ta hanyar manzanni da ubangiji ta'ala ya turo kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wannan wasiyya ce ubangiji ta'ala yayi da dukkanin al'ummomi da suka gabata cewa a ji tsoron Allah babu wata al'umma face sai ubangiji ta'ala ya mata wasiyya da cewa ta ji tsoron Allah kuma jin tsoron Allah shine aikata abinda ubangiji ta'ala yake so da kuma kauracewa abinda Allah madaukakin sarki baya so dan haka duk mutumin da ya zama mai sabon Allah madaukakin sarki to ya warware alkawari da ke tsakaninsa da ubangiji ta'ala ta hanyar warware wannan wasiyyar da Allah madaukakin sarki yayi ta hanyar annabawa a gaya wa mutane cewa su ji tsoron Allah sannan fassara ta biyu na alkawari da ke tsakanin mutum da ubangijinsa shine abinda ubangiji ta'ala ya halitta da zukatanmu na fahimta da yanda Allah madaukakin sarki ya bamu hankali da za mu gane cewa ubangiji ta'ala shine ya cancanci a bauta masa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid cikin komai za ka samu akwai alama da yake nuna cewa Allah shi kadai ne ma sauran halittu ba ubangiji ta'ala sai ya halicce su bibbiyu wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun aka yi su bibbiyu shi kuma shi kadai ne qul huwallahu ahad mattakhadha allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah ubangiji ta'ala shi kadai ne cikin zatinsa shi kadai ne cikin sunayensa shi kadai ne cikin sifofinsa shi kadai ne cikin halittu da yayi sannan kuma sanin haka shi zai tabbatar maka da cewa shi kadai ne cikin abota maka duk mutumin da ya zama yana da tawaya a cikin waɗannan abubuwan dangane da ubangiji ta'ala to ya warware alkawari saboda Allah madaukakin sarki ya bawa dan adam hankali na ya gane girman ubangiji inda a ce za a bar mutum da hankalinsa shi kadai a tambaye shi ba tare da wani ya batar da shi ba to da zai zama alal fitra kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin alhadith alqudsi cewa khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum ash-shayatin na halicci bayi na duka akan musulunci shedanu sunan suke zamar da kafansu sai su zama arna amma kullu mauludin yuladu ala alfitra duk wanda aka haifa ana haifansa ne akan musulunci dan haka da a ce za a bar mutum shi kadai da musulunci zai ba zai yi wani addini ba daban saboda musulunci shine yake daidai da hankalin dan adam dan haka a cikin mutane duk mutum da ya kafurci kuma to ya saba alkawari da kuma yanayin da Allah madaukakin sarki ya halicci yan adam a asali dan haka ubangiji ta'ala zai kama shi tunda Allah madaukakin sarki ya karrama shi da hankali wa laqad karramna bani adam wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat mahallu shayi shine karramna bani adama mun karrama dan adam da hankali mun bashi basira kuma kowa ya san abin da yake aikatawa sannan fassara ta uku shine sifar annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم dake cikin littafai wanda Allah madaukakin sarki ya fada wa in akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wala taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila da Allah madaukakin sarki ya fa bi sama ya shtaru katuna lokacin da Ubangiji ta'ala ya dauki alkawari akan cewa za ku bayyana sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba za ku koyi ba fa nabadhuhu ra'a dhuhurihi sai suka dauki wannan alƙawarin suka yi bifa da shi ta baya washtaru bihi thamanan qalila kuma suka sai da abu mai kyau suka sai abu mai muni ishtaru dhalalata bil huda Allah madaukakin sarki ya ce shidda abinda suka saya sun sai bata sun sai da shiriya dan haka alƙawarin da ake nufi anan a bisa wannan fassarar shine ana nufin alƙawarin bayanin sifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah madaukakin sarki ya bayyana sifarsa a cikin littattafan da suka gabata kamar yadda ya ga mana a wannan ayar kuma su waɗanda aka dauki alƙawarin da su a da sun yadda cewa za su faɗa sun yadda cewa za su fitar da saƙon cewa abin nan alƙawarin da aka ɗauka gaskiya ne sannan annabin nan kuma shine wani da wani kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa aqsamu billahi jahda imanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununa ahda min ihda al-umam cewa suka yi idan wannan mai gargadin ya zo mu za mu zama mu muka fi kowa shiriya mu ne za mu zama jagorori na shiriya amma fa lamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura lokacin da manzon yazo sun imani da shi ma zadahum illa nufura ai gudu ma suke kenan ashe wannan alƙawari shi ma alƙawari ne da Allah madaukakin sarki ya dauka da su ahlul kitabi da a cikin littafan su akwai sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma a lokacin sun yadda cewa idan annabin yazo za su bi shi ai da yawa daga cikin su a lokacin da aka aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna zuwa su tabbatar da labarin gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar wasu tambayoyi da suke masa wanda yana rubuce a cikin littafin su amma ba suna zuwa ne dan su yi imani ba suna waɗannan tambayoyin ne saboda izgili sai kaza sai kaza sai kaza saboda me saboda su tabbatar cewa abin da ke littafin su nan shine yake tabbace akan wannan bawan Allah amma kuma duk da haka suka saba alƙawari sannan fassara ta gaba shine alƙawarin da Ubangiji ta'ala ya ɗauka a bayi gaba ɗayansu a lokacin da suke bayan annabi Adam alaihi salatu wassalam kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى وبنجي تعالى يا دوكي الكوري نا دكانين الامه ده cewa shin ni ne ubangijin ku suka ce eh mutun da haka ne ko babu yanda za a yi yanzu mutun yazo ya Musa ya ce Allah ba shine Allah ba babu yanda za a yi yanzu mutun yazo ya Musa ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba shine manzon Allah ba idan yayi haka ya saba alƙawari kuma ubangiji ta'ala zai kama shi kenan sai zama a dunkule alƙawuran matakai uku ne mataki na farko da na alƙawari da ubangiji ta'ala ya dauka wa al'umma gaba ɗayansu shine wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum a ce an dauki alƙawari wa dukkanin ƴan adam cewa za a bauta wa Allah wannan shine mataki na farko mataki na biyu shine matakin da aka bawa annabawa matakin alƙawari tsakanin annabawa وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا من توكي الكوري دقى النباوة إن جاء الله وانا ما تاكي نبيوكينا نا الكوري أن توكي الكوري فكان أبنجي تعالى دقى النباوة شوى سوء النباوة سن توكى شوى ذات سجسد ساقهم الله sannan kuma idan sun zo isar da sakon Allah nan za su isar da sakon ne kamar yanda Ubangiji ta'ala yake so kamar yanda Allah madaukin sarki ya aike su kuma annabawan Allah duka sun cika wannan alƙawari babu annabi guda daya da bai isar da wannan sakon ba dukkanin annabawa sun isar da sakon din da Ubangiji ta'ala ya aiko su da shi sai mataki na uku na alƙawari shine matakin daukan alƙawari tsakanin Allah madaukakin sarki da malamai su kuma malamai abin da ke kansu shine isar da abin da suka samu daga wurin annabawa shi ma malami idan ya warware alƙawari na fadan gaskiya shi ma yana cikin matsala tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-ulama warathatul anbiya su malamai ai magada annabawa ne kuma gadon da suka yi ba sun gaji kudi bane ko gona sun gaji ilimi ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa saboda al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilm duk kuma mutumin da ya riko da ilimi na addini to ya riko da kaso mai tsoka ji manzon Allah sallallahu alaihi to taya zaka zo a matsayinka na malami kai alƙawarin cewa zaka isar da sakon Ubangiji ta'ala kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa amma kuma ka rinka bin sirranka shi yasa Ubangiji ta'ala zai kama ka a wannan saboda ka warware alƙawari da ka dauka a tsakaninka da Allah madaukakin sarki wannan kuma shine abin da yazo a cikin wa idza qala Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi ولا تكتمون ده كما ان الذين يكتمون ما انزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ده akwai hadari mai girma a ce mutun ya san gaskiya kuma a nemi ya fade ta amma kuma ya koyi wannan ma yana daga cikin nau'i na karya alƙawari tsakanin ka da Ubangiji sannan Allah madaukakin sarki bayan yayi bayani akan alƙawari cewa yanquduna ahda Allah من بعد ميثاقه سيبنجد تعالى يسي ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل فاتفايزوني وأن لسكي ينكي أبند أبنجد تعالى يسي أحدش من هنا أبند أن من ويكين سلكي يسي أحد نما ما لم يسكي جوابي وسكي لسكي ما لم يسكي شيني سادة زمنتا سبود أبنجد تعالى يسي من تزمنشي ya darajanta zumunta ita zumunta wato koda a sunanta na larabci ma an tsamo sunan ne daga mahaifa ar-rahim ar-rahim shine mahaifa sai a ce silatul rahim sada zumunci amma kuma sunan rahim din mahaifa ne me yasa saboda anuna mai anuna zumunta tana faruwa ne daga alaka na haifayya sannan sai wanda yake bin sa sannan sai wanda yake bin sa sannan kuma anuna cewa mai koda babu alaka ta haifayya din zumunta dai wani abu ne wanda yake mai wanda yake a asali yana nuna kulluwa da shakuwa a tsakanin juna wanda kuma duk wanda ya raba shi to kamar ya raba ɗan uwa ne waɗanda aka haife su ciki ɗaya duk mutumin da ya raba zumunci to kamar ya raba ƴan uwa ne wanda aka haife su ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya kago ya yi mummuna aiki saboda haka Ubangiji ta'ala ya yi umarni da a ƙulla zumunci kar a warware zumunci Allah maɗaukakin sarki ya ce duk mutumin da ya sada zumunci to Allah maɗaukakin sarki zai sada shi ma'ana Ubangiji ta'ala zai sada shi da dukkanin dangin alkhairi a nan duniya sannan idan ya je lahira Ubangiji ta'ala zai sada shi da aljanna zai bi hanyar aljanna babu wani abin da zai hana shi shiga aljanna saboda ya kasance mai zumunci. Amma idan mutum ya zama bai da zumunci, to shi kuma Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya yanke zumunci Allah madaukakin sarki zai yanke shi. Yanke shi kuwa shine mai a hana isan dukkanin wani alkhairi zuwa gare shi a nan duniya, sannan kuma idan an je lahira a yanke shi zuwa ga isa zuwa ga aljanna. Domin zumunta za ta tsaya a kusa da sirati, tana kafa hujja a kan waɗanda ba sa isar da ita don su shiga wuta kafin su shiga aljanna, in ma za su shiga aljanna. Saboda haka shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya kimanta zumunci, kuma ya wajabta haƙuri wajen isar da zumunci da sada shi, kuma ya ɗora mummunan sakamako a kan wanda yake warware zumunci. Ubangiji ta'ala ya ce fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa atammahum wa a'ma absarahum. Idan kuna yanke zumunci ba, to Allah madaukakin sarki ya ce waɗancan masu yanke zumuncin su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka. Ubangiji ta'ala da kansa ya tsine musu albarka abin nan. Fa atammahum, sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sa su sun zama ba sa ji, ya toshe kwakwalwansu. Shi yasa zaka samu duk mutumin da baya sada zumunci, to zaka same shi yana da taurin kai. Duk mutumin da baya sada zumunci zaka samu yana da taurin kunne, inda dama ai taurin kai ake cewa, amma kuma kunne ne, saboda in an ga masa magana ya kamata kunne ne zai fara ji sannan ya shiga zuciya. To ya kamata a ce taurin kunne ne ba taurin kai ba. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce fa atammahum sannan wa a'ma absarahum, kuma Allah madaukakin sarki yana makantar da idon wanda baya sada zumunci. Ma'ana baya ganin komai sai shirme, baya ganin komai sai ra'ayi. Allah madaukakin sarki ya tsine wanda baya ganin komai. Allah madaukakin sarki ya ce ya zama kurma baya ji. Allah madaukakin sarki ya ce ya zama makaho baya gani, duka saboda ya yanke zumunci. Don haka zumunci yana da muhimmanci a rayuwarmu na yau da kullum a bisa dukkanin matakansa. Mataki na iyaye da ‘ya’yansu wannan wajibi ne, na dole ne. Za a shiga wuta kai tsaye idan aka nuna wani abu da yake nuna cewa babu wannan zumunci, wuta ne kawai direct. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yadkhulul jannata aqqul liwalidayhi, duk wanda yake yanke zumunci na iyayensa ta hanyar yi musu taurin kai, to ba zai shiga aljanna. Al'aq ba ya shiga aljanna. Sannan sai sauran matakai na zumunci, bayan iyaye, sauran dangi, sauran waɗanda ake cewa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah, waɗanda za su gaje ka su ne ulul arham, wanda Ubangiji ta'ala ya sifanta su a cikin suratul anfal da kuma farkon suratul nisa. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah, cewa su ne majibinta al'amarinka, makusantanka su ne mataimakanka, makusantanka na jini su ne waɗanda korasuwa kai su za a fara nema kafin a nemi kowa naka. Don haka kada su kada zumunci tsakaninsu kuma ya zama dole. Don haka wannan yana daga cikin fassarori, ya zama abinda ake nufi da zumunci, abinda Allah madaukakin sarki ya umarni a sada shi shine zumunci. Ubangiji ta'ala ya umarni da a sada zumunci. Ko kuma ma'ana ta biyu ya zama Allah madaukakin sarki ya ce a haɗa kai da musulmai kada a rarraba, su kuma kafurai sai suna ƙoƙarin rarraba mutane kamar yadda ake faɗa a ka'idarsu ta shugabanci, divide and rule. Ka rarraba mutane saboda ka zama shugaba, ka mai da mutane musharradi, mutafarriqi, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Sun ɗauki wannan ka'idan na a rarraba tsakanin mutane saboda a yi shugabanci. Shi kuma Ubangiji ta'ala so yake a haɗu, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'a as-sabirin. Ku yi da'a wa Allah, ku yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kada ku rarraba. Idan ku rarraban nan za ku samu matsala, za ku samu faduwa cikin duk abin da kuka sa a gaba. Sannan kuma ba za a ga kiman ku ba a duk inda kuke, za a ga cewa ba ku da daraja saboda kun rarraba kanku. Ubangiji ta'ala umarni yayi da cewa a haɗu da juna, wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ku haɗu gaba ɗaya ku riƙe igiyar Ubangiji ta'ala, ita ce musulunci, kada ku rarraba kanku. Amma su kuma sai suna warware wannan abin da Ubangiji ta'ala ya umarni da cewa a yi shi ko kuma a kulla shi. Wannan fassara ne daga cikin fassarori wanda idan muka duba suratul Ra'd, Allah madaukakin sarki ya yabi mutanen kirki da cewa su kuma ba sa yin waɗannan ayyuka. فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ وَنَن مُتَانَن كِرْكِي سُنِي وَنَنَّ اللَّهَ مَدَائِكِنْ سَلْكِي سُنِي وَنَنَّ سُكَي إِيمَانِي سُكَي يَدَّدَ چِيوَا أَبُنْدَ أُبَنْجِيدِي تَعَالَى يَا سَوْقَر آ kan annabawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dukkanin su sun yadda cewa gaskiya ne. Allah madaukakin sarki yace ba zai taba zama daya da makaho, ba za su taba zama daya ba. Makaho shine wanda baya ganin gaskiya, kai ba ma makaho bane, shi kan ma matacce ne wanda baya ganin gaskiya na musulunci, ko da yana raye shi matacce ne. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. شنو ذاك الزمان ده؟ واللي كي راهي أجايا مطا أبو يدا أجايا مطا قرآن يا أمين شي يا بي يا أيكتا أجايا مطا حديث يا أيكتا ذاك الزمان ده كمرون ديكي تشندو هو تبايا بدا بارانا مزيد كده لتشندو. الله مرة يتنسى الكيشي إنما يتذكر أولو الألباب ما سوهان كاليسوني ما سوغاني وانا رجع. Sannan mutanen kirki su ne waɗanda yufuna bi ahdillah, su kuma suna cika alkawarin Ubangiji. Wala yanquduna almithaq, sannan ba ta warware alkawarin da ke tsakanin su da juna. Alkawarin da ke tsakanin su da Ubangiji ta'ala sun riga da su rike shine tauhidi da kadaita cikin bauta. Sannan alkawarin da ke tsakanin su ne da kullum ma shi ma sun riga da su rike, zan maka kaza ranan kaza, to zai yi wannan abun a wannan rana, zan zo a rana kaza zai yi wannan abu, zai zo a wannan ranar, zan tafi rana kaza, zai tafi a wannan ranar. Saboda matsalar da ke cikin warware alkawarin da ke tsakanin mutane shine akwai ruguza maslahar wani. Kai dan ka in ka saba alkawari, wata kila maslahar kanka ne, amma shi wanda kai wa alkawari fa ka warbaza shirinsa, ka warbaza masa tsarin. Misali, kai alkawari da mutum, ka ce masa za ka zo ka same shi karfe 4, ba ka zo ba sai karfe 5, awa ɗayan nan da yana jiranka ka warga za masa tsarin, ka shiga lokacinsa, watakila akwai wani abin da ya kamata yi, watakila kuma jiranka da yake duka zuciyarka tana manne da cewa so yake ka zo, don haka ba inda zai je kuma ba abin da zai yi, ka masa asaran awa ɗaya. In ka ce za ka ba shi abu, ka ƙi ba shi, ka ja masa rai, ka yaudare shi, kuma babu yaudara a mutum. Saboda haka saba alkawari yana da bangarori da yawa, ko da kuwa alkawarin da ke tsakanin halittun Allah ne su yanzu. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce mutanen kirki ba sa saba alkawari, wala yanquduna almithaq. Amma mu ya riga ya zama wani jiki, har ana cewa African time, shi yasa muka zama third world, saboda kasancewar mutakallifun, ba mu san kiman lokaci ba, ba ma darajanta lokaci. Shi yasa muka zama na baya a duniya, da aka zo kasa duniyar ma za ka ce mu ne na uku. Mune na ƙarshe, duniyar farko wanda suka ci gaba, sai wanda suke bin bayan su, sai mu na ƙarshe, wanda ba ma sana'anta komai, sai dai da abun tsokare hakuri ne da aka kawo mana. Saboda ba mu san kiman lokaci ba, African time, kuma ya kamata a ce mun bar wannan. Saboda musulunci ya yi umarni da a yi keeping time, sannan kuma a cika alkawari. Kuma lokaci shi ne mai, shi ne rayuwar gaba ɗaya. Lokaci shi ne rayuwar gaba ɗayansa. Wani Bature yana cewa dan Afirka idan kai alkawari da shi ya kara maka da minti 40, to ya zo da wuri, ya yi mu'amala ne da mu ya gani. To in dai kaga dan Afirka ya kara minti 40 ya zo, to ya zo da wuri kenan. ma'ana mafi karanci a ce an kara awa daya yi sama wannan saba alkawari kuma wannan Allah ne ya umarni da shi ba wai wani tsari bane na duniya ballantana a ce dan an ga mutum yana cika alkawari a ce bature ne shi ai ka san bature ina da musulunci na umarni da musulunci yayi na riko da alkawari ba wani turanci bane wannan addini musulunci sannan Allah madaukakin sarki yace wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusalla mutanen kirki sune waɗanda suke sada abin da Ubangiji ta'ala ya yi umarni da shi cewa a sada shi sannan tabbatar da irin waɗannan sifofin kuma a gaba Ubangiji ta'ala ya ce wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusalla wa yufsiduna fil ardh kamar yadda ya faɗa anan ya kirgo abubuwa guda uku da suke yi suna warware alkawari suna yanke zumunta ko suna yanke abinda Allah madaukakin sarki ya umarni da a hada shi kuma suna yin fasadi a bayan kaza a can ma haka Allah madaukakin sarki ya faɗa amma anan Allah madaukakin sarki ya ce ulaika humul khasirun su suna da asara a can kuma ya ƙara bayyana me ake nufi da asara sai ya ce ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar Ubangiji ta'ala ya tsine musu albarka masu irin wannan sifa walahum su'ud dar sannan kuma suna da makoma mai muni suna da gida wacce take da munin makoma babu wanda yake so ya shiga gidan da suke da yake a madadin sakamakon su da haka Allah madaukakin sarki ya bayyana mutane na gari da cewa ba sa yin wannan sifa sannan kuma ya ƙara tabbatar da cewa mutanen banza su ne masu waɗannan sifofi guda uku a nan da kuma ayar da ke cikin surar Sura'a sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa yufsiduna fil ardh suna fasadi a bayan kasa ya ke nufi da fasadi Allah madaukakin sarki ya bayyana fasadi Ubangiji ta'ala ya ce zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas barna ya bayyana a tudu da cikin ruwa da abin da mutane ke aikatawa da hannu ma'ana barna babu barna da ya kai me da ya kai sabawa Allah babu barnan da ya wuce da ya kai a sabawa Allah madaukakin sarki sannan idan an ce fasadi a musulunci to ba ana nufin abu ɗaya bane misali wala Allah wani zai fassara fasadi ne da iya bangaren sa kawai inda ya specialize ya ce maka misali fasadi shine a ce ana barnata dukiyar mutane saboda shi nan bangaren ya fi ba da ƙarfi ko shine wala Allah nan shi ya karanta shi kuma jami'in tsaro ya ce maka fasadi shine ana zuwa da bindigogi ana razana mutane ko ana harbin su ana kaza wannan ai fasadi ne ko to kaga shi kuma malami shi kuma me zai faɗa cewa zai fasadi shine me ana jan giya fasadi ana zina amma shi dan sanda ba ruwansa da wannan misali sai yin a Saudiya amma a nan kam dan sanda ba zai ce maka ana zina ana waye yana jin haushi ba a aikin da aka sashi sai dai yin a cikin zuciyar na'am shi ko malami sai ce maka fasadi shine ana zina ana kaza ana kaza ana kaza wannan fasadi amma a musulunci kuma fasadi yana da fadi wanda ya kunshi dukkanin fassara da malami zai yi da fassaran da wanda ba malami ba zai yi fasadi shine yin barna cikin abin da yake da alaka da maslahan mutane wajen samar da matsala a cikin abun ko rage masa ƙarfi sunansa fasadi kenan fasadi bai da misali guda ɗaya a sabawa Allah madaukakin sarki ta ɓangaren haɗa shi da wani cikin bauta wannan fasadi babba ma shine babban fasadi a bayan ƙasa shine babban ɓarna shi yasa Ubangiji ta'ala ya ce kul hal nunabbi'ukum bil aktharina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a waɗanda suke aikin su asara ne babu riba a cikin sa sune waɗanda suke alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wato ayyukan su gaba ɗaya cikin ɓata ne amma kuma suna tsammanin cewa suna kyautata aiki tunda a baya ma ai munafukai cewa suka yi إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا كانت مصلح kada ku yi barna a bayan kasa sai su ce min mu jara muke. Yana akwai masu barnan da ba sa so a ce musu barna suke yi, sai dai a ce jara suke, alhalin kuma abinda suke yi din nan barna ne har a wurin Allah madaukakin sarki. Don haka fasadi yana da ma'ana wanda yake mai fadi. Abin da ya kamata mu fassara fasadi da shi shine mu ce idan Ubangiji ta'ala ya yi magana a kan ana barna a bayan kasa, to abinda ake nufi shine ana barnata ɓangarori da suka shafi abubuwan da ya zama dole ne sai an same su a cikin rayuwar al'umma. Akwai waɗansu abubuwa wanda ginshiƙai ne a cikin rayuwar al'umma waɗanda dole ne sai an same su, kuma a kowanne daga cikinsu ana samun wani ɓangare na fasadi. Waɗannan abubuwan su ne ake ce musu abdaruriyatul khams, abubuwan da larura ne ɗan adam dole sai ya rayu a cikinsu, idan babu su to babu rayuwa. Abu na farko addinin mutum, an shigar da ɓarna a cikin al'amarin da ya shafi addinin mutane ta hanyar ƙoƙarin yin hukunci da abin da ba hukunci ne na Ubangiji da Allah ba, kaga wannan fasadi. Gwamnatoci sun zama mai tsari ne na ɗan adam ba gwamnatoci ne na Qur'ani da Sunna ba, wannan fasadi ta ɓangaren abin da ya shafi addini. Sai zama akwai kirama da ake musamman cewa mai a tsarin zamantakewa na yau da kullum kar a shigar da maganan addini, kuma duk abin da ake kokari shi ne mai kada a yi musulunci, shi ne abin da ake haka wannan ɓarna ne. Bayan kuma shi musulmi yana da imanin cewa mai yana da imanin cewa a tsarin zamantakewansa na yau da kullum in dai babu musulunci to babu adalci, in dai babu musulunci to babu adalci, in babu adalci kuma babu zaman lafiya. Yanzu duk rikicin da ake yi a ƙasar nan, inda a ce in an kama wanda ya kashe wani za a kashe shi, za a yi abu me ya kawo wannan rashin hukunci da abinda Allah madaukakin sarki ya yi ya saukar na Al-Qur'ani da aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Inda ake kiyaye addinin mutane shine inda gwamnatoci da hukumomi da waɗanda abin ya shafa duka suke ƙoƙarin kiyaye imanin al'umma da tarbiyyarsu. Amma idan ya zama ba ruwan kowa da kowa ta ɓangaren addini, in mutum ya ga dama ya yi kowace ƙungiya, kowace ƙungiya ta ɓangaren tarbiyya, idan matashi ya ga dama ya yi irin duk yanayin tarbiyya da yanayin shiga da zai ba wanda zai kula shi, kaga fasadi ya shiga cikin hidiman addini. Da haka a cikin ɓangaren abin da ya shafi hidiman addini ma za a samu mai, za a samu fasadi. Wannan ɓangare na farko kenan. Ɓangare na biyu, ɓangaren abin da ya shafi hankalin mutane, kiyaye hankali, shari'ar musulunci ya zo ne kiyaye hankali. Amma addini kan dama wannan, kowa ya san wannan cewa musulunci ya zo ne don mu zama ƴantattu daga jin girman wani a cikin zukatanmu, domin ya zama Allah kaɗai muke bautawa, kuma wanda Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi ya zama haka, to baya jin wani tsoron wani daga cikin halittunsa. Da haka tauhidi da kaɗai ta Ubangiji ta'ala ƴanta mu ne daga bautan wasu daga cikin bayin Allah. Shi yasa musulunci ya kiyaye tauhidi fiye da yanda ya kiyaye komai, don ka zama ƴantacce daga abun tsoro. Sannan abu na biyu, kiyaye hankali, musulunci ya zo da kiyaye hankali. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa hankali yana da tasiri a cikin dukkanin al'amura. To amma daga cikin fasadi da ake yi ta ɓangaren abin da ya shafi kiyaye hankalin al'umma shine barin miyagun ƙwayoyi suna yaɗuwa a cikin al'umma wanda za su iya taɓa hankalin mutane, wannan fasadi. Don haka a fassaran fasadi na wannan ayar kenan jami'an tsaro duka da ɓangarorinsu duka za su shiga. custom da suke kokarin kiyaye shigo da miyagun kwayoyi da miyagun wane ne duka kokarin su shine mai kar ayi fasadi ko kuma an san da su ma kokarin su mai kar ayi fasadi jami'an gidan prison su ma kokarin su mai kar ayi fasadi dukkanin wani jami'i abin da yake karewa shine mai kada ayi fasadi sannan bangare na uku shine a kiyaye annasul a kiyaye zuriya shi sa ubangiji ta alaka kada a kusance zina wala taqrabu kar ma a kusance ta saboda kowa ya san ta inda ya fito kowa ya san asalin sa ka san babanka wane mahaifiyarka wane wance kawunanka su ne wane da wane kuma ka je ka hankalinka a kwance ba wanda zai tsangwame ka kashi da gidan kawunanka kamar kashi da gidan babanka kashi da gidan kannan babanka kamar kashi da gidan babanka 100% ko baya duniya kana da ɗan uwansa kuma zaka ji nutsuwa in ka je wajen su shi yasa aka hana zina dan ɗan zina shi ba zai samu wannan nutsuwa ba domin shi kullum hankalin sa tashi shi yasa shari'a ta zo dan kiyaye mai don kiyaye dangi dangantaka amma sai zama ana kokari shigo da fasadi a wannan bangaren shi ma ta bangaren hana mutane yin aure da abubuwa da dama na farko dai tukunna ana shigo da fasadi ta bangaren abin da ya shafi a tsananta hidiman a rayuwa ko mai zama akwai wahala a cikin sai zama baka da daman kai auren sannan abu na biyu kuma a saka son duniya cikin abin da ya shafi aure idan an yaga shi ma a barnaka wannan manufar a saka son duniya cikin abin da ya shafi aure ita ba za ta aura ba sai mai mota dan haka kai kuma dole ka nemo mota saboda ka samu aure ba za ta aura ba sai mai digiri kaga dole ka nemo digiri kafin ka samu aure sannan a wannan tafarkin na shi yana neman irin matar da zai aura ko abin nan ita tana neman irin mijin da za ta aura kuma a wannan hanyar ne ake samun fasadi ba ruwan iyaye da za a iya zuwa a yi zina abubuwan da ke faruwa na tabarbarewar tarbiyya a makarantu da manya-manya da ƙanana na tabarbarewar tarbiyya babu wanda zai magana a kansa shugaban makarantar ba zai magana ba malamin makaranta wata ƙila ma da shi ake yi shugabanni sarakuna waye duk ba za su yi magana na lalacewar tarbiyya a wannan bangaren sai zama a wannan jami'in shi ma an samu corruption an samu matsala ta bangaren kiyaye abin nan dangantaka na mutane sai zama mutum ya zama wani iri shi ba gashi nan dai ba nutsuwa babu auren kuma yana so mata nawa ne suke neman suna cewa suna son aure a gaya wa iyayensu a yi nasiya wa iyayensu cewa suna son aure amma iyayen nan su yi kunnen washe ne ba su da wani damuwa sannan shari'ar musulunci ya zo da kiyaye dukiya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah madaukakin sarki ya ce kada ku ci dukiyoyin ku a tsakanin ku da bata da abin da ba na gaskiya ba shi yasa aka haramta riba la ta'kulu riba adhafa mudha'afa aka haramta riba saboda kar a cuci juna sannan aka haramta dukkanin cinikayyar da za a cutar da wani bangare ko kuma babu garanti a cikin aukuwan abin da aka yi ciniki a kansa duka saboda mai saboda musulunci ya zo don a kiyaye dukiyar al'umma amma kuma an yi kokarin shigo da fasadi shi ma ta wannan bangaren ta bangaren canzawa riba suna a wani lokacin da abubuwa da yawa da ake yi na bangaren abin da ya shafi dukiya wajen farnata dukiyoyi ta bangaren abin da ya shafi haramun wanda shi ma wannan dukkanin sa nau'i ne na fasadi dan haka dai fasadi yana da fadi kuma ubangiji ta'ala ya kufanta fasadin ne da ayyukan da mu muke aikatawa cewa mutane ne suke aikata abu suke kauracewa abin da ubangiji ta'ala ya yi umarni da shi shi ya sa abin da suke aikatawa yake zama fasadi sai Allah madaukakin sarki ya ce ulaika humul khasirun waɗanda suke da aiki irin wannan Allah madaukakin sarki ya ce su ne masu asara asara kuma idan ana magana idan aka ce asara a alqur'ani aka sifanta asarar ga musulmi to ana nufin zulubi mai girma a cikin alqur'ani idan an ce wani yayi asara in musulmi ne shi to ana nufin yana da zunubi mai girma domin aikin da aikata yana da zunubi idan kuma kafiri ne shi aka ce masa yayi asara a cikin qur'ani to ana nufin ne yayi nufin ba zai dawo ba zai shiga wuta inda ya ci gaba da wannan aikin bai bari ba har ya mutu a wannan tafarkin to babu yadda za a yi ya shiga aljanna shi da shiga aljanna kan sun yi barabar don haka wannan shi ne kaɗan daga cikin bayanai na wannan ɓangare
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
Allah madaukakin sarki yace kai fa takfuruna billah yaya ne ma za ku kafircewa Allah abun mamaki yaya za a yi ma ku kafircewa Ubangiji ta'ala wa kuntum amwatan bayan kun kasance matattu fa ahyaku da Allah madaukakin sarki ya raya ku thumma yumituhum sannan Ubangiji ta'ala ya kashe su har ila yau thumma ilayhi turja'un sannan zuwa gare shi ne za a mai da ku wannan ayar ta yi bayani akan cewa ɗan adam zai zama babban abun mamaki idan ɗan adam ya kafirce ubangiji babban abun mamaki ne ɗan adam ya zama kafiri bayan kuma ya san cewa mai asalinsa ya faro ne daga babu sannan yanzu yana da garantin cewa yanzu yana nan don yanzu idan ka zo ka same shi kace wani yace na'am kace baka nan ga ka nan amma ake baka nan ba zai yi ba sai dai ce maka ina nan to kana nan waye samar da kai kai ka samar da kanka ya san bai sai ba da shi sai Ubangiji ta'ala yace an khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin an halitce su ne daga wani abun da ba komai ba ko kuma su ne suka yi halitta tabbas ne ba wai an halitce mu ne daga wani abun da ba komai ba sai dai an halitce mu bayan babu mu sannan kuma Allah madaukakin sarki ya halitce mu min turabin thumma min nutfatin ثم من علقة ثم من مضغة فرقو وان دعاك فارح لتا انها لتشيش نيلا قطع سنن قوة باين سكما ذا اهل تشيش نيلا ابن مهي وان دعو بنجيلي تعالى يتسوى ألم نخلقكم من ماء مهي شم بمحل تشيك با كو ين أدم دعو روا وان دعيك مروني ولا كتس روا دعو جينا كبتوبا sannan an humul khaliqun ko kuma su ne suka yi kansu wannan ma amsar ita ce ba ni ne na kaina ba don babu wanda zai ce shi ya yi kansu sai mahaukaci sosai wanda yake turu shi ne zai iya cewa shi ya yi kansu amma mai hankali duk yadda addininsa yake ya san ba shi ya yi kansu domin inda za ka tambaye shi yace shi ne kansa sai ka fito daga wani madda ka halitta kanka din inda duk abin da kaga an yi to akwai wani abin da daga shi aka yi to daga me aka yi ka daga me kai kanka a lokacin da kake so kai kanka sannan ka abun kai kanka a ina kake na san dole babu amsoshi irin waɗannan dan haka fa'idar sanin wannan dai shine abota wa Allah madaukakin sarki shi yasa malamai suke cewa wannan kaifa din tana da ma'anoni guda biyu ma'ana na farko ma'anar abun mamaki at-ta'ajjub sannan ma'ana ta biyu ubangiji ta'ala yana inkari yana musanta wa mutum ya zama kafiri saboda ubangiji ta'ala baya son mutum ya zama kafiri dan haka wannan tambaya ne ubangiji ta'ala yi wacce ta kunshi abun mamaki sannan kuma a lokaci guda ta kunshi cewa Allah madaukakin sarki yana musanta wa kafiri akan ya zama kafiri abinda Allah yake so shine kowa ya zama musulmi kuma da Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu kullu fi sirri kafa ku shiga musulunci gaba daya wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyi na shaytan a nan Allah madaukakin sarki ya ce ya rayar da mu sannan ya kashe mu sannan ya rayar da mu sannan ya kashe mu rayuwa biyu mutuwa biyu to wanne ne da wanne ne shine malamai suka yi fassarori daban-daban kowa ya faɗi ra'ayinsa kuma dukkaninsu dai suna komawa ne zuwa ga abu ɗaya ko biyu na farko suna komawa ne zuwa ga cewa akwai rayuwa biyu akwai mutuwa biyu na biyu suna komawa ne zuwa ga cewa akwai gida biyu gidan duniya da gidan lahira sakamakon haka kuma shine mai abota wa Allah shi kadai in mutum ya san haka ya tabbatar da haka shine abota wa Allah shi kadai wanda ya samar da shi tun gabanin a same shi sannan ya rayu sannan ya kashe shi sannan kuma zai sake rayuwa shi rayuwar ƙarshen dai ita ce mai rayuwar lahira ita ce rayuwar da idan yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta ubangiji ta'ala zai sa a yi kira a aljanna a ce ya ahlal janna khuludun wala maut ya ku mutanen aljanna shikenan fa dawwama ne ba mutuwa wa ya ahlan nar khuludun wala maut ya kuma yan wuta dawwama ne ba mutuwa bayan wannan rayuwa shi yasa Allah madaukakin sarki yace thumma ilayhi turja'un sannan zuwa gare shi ne za a maida ku kuma ya tsananta bayani akan cewa a ranar da za a maida kai zuwa gare shi ka ji tsoron wannan ranar wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wani rana wani wuni da za a maida ku a cikin wannan wunin zuwa ga Ubangiji ta'ala me ka aikata domin duk abin da ka aikata thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun za a yi bayani a bada cikakken bayani akan duk abin da kowace rai ta aikata kuma babu wanda za a zalunce shi dan haka abin da Ubangiji ta'ala yake so dangane da bayani a kan ranar lahira shine dan adam mai shiga cikin sa domin mun ana ta misali akan cewa ita duniyar nan rayuwarta gaba daya rayuwa ne wanda yake dan kalilan ne kalilan sosai in za ka kwatanta shi da rayuwar lahira annabi nuh alayhi salatu wassalam shine ya yi shekara 1000 shekara 950 yayi yana da'awa yanzu yana nan da rasuwa annabi nuh zuwa yau shekara nawa ya ninninka shekarunsa da yayi a duniya ko duk da cewa a bisa nassoshi a bisa qur'ani da nassoshi babu wanda yayi shekarunsa sai wanda suke biyo baya sai wanda suke biyo baya sai wanda suke biyo baya annabi mu sallallahu alaihi wa sallam shi kan ma 63 yayi a duniya daga rasuwansa zuwa yau shekara 1390 yaushe za a yi kiyama nan da shekara nawa Allahu a'lam wata kila da shekara miliyan wata kila da shekara 1000 Allah ne ya baro kan wannan ko duk kwanciyar kabari ake yi tukunna sannan kuma sai a tashi kitabi Ubangiji ta'ala bayyana cewa wannan kam shi zai da kansa amma duk da haka fa ya ce inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udu sannan sai a zo shiga aljanna ko shiga wuta kowa sai ya shiga ɗaya daga ciki Allah ya raba mu da wuta idan aka shiga aljanna to tsawon kwana nawa za a yi ko da yake gara shi wannan kamar yadda muka faɗa shekaran jiya shi wannan mai daɗi ne amma wuta ba Allah ya tsare a ce mutum ya shiga wuta kuma har yayi tsammanin cewa zai iya jure wuta a lokacin da ake gaya maka da hankalinka da fahimtanka a ce maka kaza din nan bayi da kyau kaza din nan bayi da kyau karka aikata amma kana ji a ranka cewa kamar za ka iya jure wutan jahannama kuma wallahi babu wanda ya sai ya jure wutan jahannama ko na sakan ɗaya ne sakan ɗaya babu wanda ya sai ya jure saboda ita ba irin wutan nan ba ne wannan shine fa'idar mutum ya zama ya san yadda Allah madaukake sarki ya yi mu da kuma daga ina muke sannan kuma ina za mu je dan wannan ayar tana amsa wannan waɗannan tambayoyi daga ina kuke waye yi ku sannan kuma ina za ku je wasu suka ce abinda ake nufi da kaifa tadkuruna billah ko wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum shine lam takunu shay'an fa ahyaakum thumma yumeetukum 'inda inqidaa'i ajalikum thumma yuhyeekum yawm al-qiyamah ba ku zama komai ba gabanin a halice ku sai Allah madaukakin sarki ya halice ku ku zama rayayyu sannan Ubangiji ta'ala zai kashe ku mutuwar da za mu kenan nan gaba yanzu muna raye gabanin a halicce mu kuma ba mu zama komai ba sai aka yi yanzu muna raye ko to za mu mutu nan gaba idan mun mutu kuma idan ajali ya kare kenan sun mai shi kuma yawan kiyama sai Allah madaukakin sarki ya tashe ku a ranar tashin kiyama wannan maganan Abdullah dan Mas'ud kenan da Abdullah dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma magana ta biyu amwatan fil qubur fa ahyaakum lil musa'alati thumma yumeetukum fi quburikum ba'da al musa'ala thumma yuhyeekum 'inda nafthi as-suri lin nushur kun kasance matattu a cikin kaburbura to di wannan su kuma yanda suka fara magana kuntum amwatan kun kasance matattu a cikin kaburbura sai Allah madaukakin sarki ya rayar da ku fa ahyaakum sai ya rayar da ku dan amsa tambaya idan ya rayar da ku dan amsa tambaya thumma yumeetukum fi quburikum sai ya kace ku a kaburburan ku sai ku ci gaba da zama babu ku tunda da zaran mutum ya mutu ai za a ce ne za a tashe shi amsa tambaya to wannan ai wata rayuwa ce ita ma sannan in ya amsa tambaya kuma shikenan sai rayuwar barza kamar yadda malaman suka yi bayani da yadda take kasancewa da matakanta da sauransu amma kuma za a kashe mutum ne ma'ana sai ya zama mai babu rayuwa sannan sai yuhyeekum sai a tashe su kuma mai ranar kiyama wannan kuma magana ne na Abu Salih rahimahullah wasu kuma suka ce abinda ake nufi da kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum shine kun zama matattu a cikin a bayan iyayen ku ma'ana gabanin a halitte ku kuma matattu ne kuntum amwatan ma'ana kun zama matattu a bayan iyayen ku a lokacin da kuke bayan su ai ba ku da rai sai Allah madaukakin sarki ya hura muku rai a cikin mahaifanku mata Allah madaukakin sarki ya hura muku rai sannan kuma zai kashe ku bayan kun zo duniya kenan kun rayu zai kashe ku shine yumeetukum din kenan sannan kuma zai tashe ku domin ku amsa tambaya a ranar tashin kiyama kun ji wannan shi ma wata fassara ce daban ba ta farko ba kuma ba ta biyu ba wannan kuma magana ne na Qatadatu ibn Da'ama al-Thalusi daga cikin manyan tabi'ai malaman tafsiri na duniya. Magana ta hudu, kuntum amwatan hina akhadha al-mithaq ahyahum thumma amatahum thumma ahyahum wa akhrajahum min butun ummahatihim wa huwa ma'ana khalaqakum fi butun yakhluqukum fi butun ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Wannan magana kuma magana Ibn Zayd yace kun kasance matattu a lokacin da Allah madaukakin sarki zai dauki alƙawari, sai Allah madaukakin sarki ya rayar da ku, sannan Ubangiji Ta'ala ya kashe ku, sannan sai Allah madaukakin sarki ya sake rayar da ku a lokacin da ya fito da ku duniya daga cikin mahaifanku mata. Suka ce wannan shine fassarar fadin Allah madaukakin sarki, ya khluqukum fi butun ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Ubangiji Ta'ala shine wanda yake halittan ku a cikin iyayenku mata, halitta bayan halitta, khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath, cikin duhu uku, duhu guda uku. Na biyar, أن الموتة الأولى مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم المرأة ثم يحييها بنفس الروح فيها فيجعلها بشرا سويا، ثم يميته الموتة الثانية بقبض الروح منه، ثم يرد الروح إلى جسده يوم القيامة، فذلك موتتان وحياتان. وأنكم مفسر عليه الشواء لعل ملوك الكنسلكي يكشفوا ba an ambaci mutuwa ba, shi aka fara ambato ba, to da Allah madaukakin sarki ya kashe ku ana mutuwan farko, ana nufin barin digon mani daga wajen namiji zuwa mahaifan mace gabanin afura wa mutum rai, shine kana matakin babu kai, kana matakin matacce din, shine kana matakin matacce tunda a wannan lokacin ai babu rai ko. Sannan sai Allah madaukakin sarki ya raya wannan ran da aka hura mata rai a lokacin da take cikin mahaifiyar wannan ran, sai mutum ya taso gashi nan yana da ƙarfinsa, yana da fahimtarsa, yana da komai, to sai a sake kashe shi kuma mutuwa na biyu, shine wanda kaman za mu yi yanzu kenan nan gaba, inda yanzu muna raye za a yi mutuwa, sai a masa mutuwa na biyu, idan ya mutu na biyu sannan kuma sai a sake dawo da ruhinsa jikinsa, shine fa ahyakum na ƙarshe, rayuwan ƙarshe kenan. Wannan kuma yace shine mutuwa biyu, rayuwa biyu, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa, qalu rabbana amattana ithnataini wa ahyaytana ithnataini fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila maradin fa hal ila khurujin min sabil. Cewa suka ya Ubangijinmu ka kashe mu mutuwa biyu, amattana ithnataini ka kashe mu mutuwa biyu, wa ahyaita nafnatayn ka kuma raya mu rayuwa biyu, to malaman suka ce wannan shine mutuwa biyu sannan kuma rayuwa biyu. Na ƙarshe shine kun zama matattu wanda ba a ambaton su, sai Allah madaukakin sarki ya raya ku da bayyana a duniya, kuka bayyana aka haife ku, bayan kun bayyana an haife ku, abun mamaki a lokacin da za a haifi yaro yana ɗan ƙarami ba a san shi waye bane, haka ne, watakila wannan yaron da muke cewa barakallahu bil mawhubi lakan nan gwamna ne, watakila shugaban ƙasa ne, watakila babban malami ne wanda sunansa zai yaɗu a duniya, amma gabanin ya zo duniya babu wanda ya sani. Dan haka Allah madaukakin sarki da ya rayar da shi, sai ya rayar da ambatonsa, ma'anar rayarwa shine rayar da ambato, da ba a san shi ba, ba a ambatonsa dan ba a san shi waye ba, amma bayan ya zo ya yi rike wannan matsayin, ya rike wancan matsayin, ya rike wancan matsayin, sunansa ya yaɗu a ko ina, sai Allah ya kace shi, ga shi kenan, akwai wanda ya kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, to shi ma Allah madaukakin sarki ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sannan kuma kuma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahlukun banjidi ta'ala ya ce wa muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allah shay'an dan haka wannan sunna ce ta ubangiji ta'ala don Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa ne ya tabbatar da cewa shi kadai ne kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk wanda yake duniyar nan sai ya mutu domin za a zo lokacin da kamar yadda malaman suke fassara wannan ayar kullu man alaiha fan za a zo lokacin da ubangiji ta'ala zai ce mala'ikan mutuwa shi ma ya ajiye kahon abinda mala'ikan mutuwa ya mutu shi kansa mai busa kahon shi ma ya mutu ubangiji ta'ala ya zama shi kadai ne rayayye a duniya a lokacin ne zai ce ana al-maliku ana ad-dayya kowa da kowa ya mutu babu wani abu mai rai dabbobi sun mutu bishiyoyi sun mutu ƴan adam sun mutu aljanu sun mutu mala'iku sun mutu babu rayayye sai Allah shi yasa sunansa al-hayyu shi ubangiji ta'ala sunansa rayayye kuma da rayuwar tasa ya zama al-qayyum yana tsaye akan dukkanin al'amura yana sane da dukkanin abin da ake yana bada sakamako akan duk abin da ake saboda me saboda abin da yake abin nan ya talzim wannan shine la ta'khuduhu sinatun wala nawm abin da yake ga da yake nuna cikan kamalar rayuwa shine me ya zama babu gengedi babu bacci to amma mu ba an ji ma ka danka zo nan ka ga yanda za a yi karfe 12 dare ka fito ka ga yanda ake bacci karfe 1 dare kowa ya bacci kuma in kai baccin nan baka san me ke faruwa ba za a yi a sace kama ka gani amma shi kuma ubangiji ta'ala wanda baya gengedi sannan baya bacci ma'ana yana sane da komai a kowane lokaci shi da dare da rana a wurinsa duk ɗaya yana gani yana sane yana da ilimi yana ji yana kuma rubutawa kuma zai bada sakamako kuma a lokacin da zai bada sakamakon babu musu dan ba wanda ya sai musa sai dai mai fatan Allah madaukakin sarki ya samu ga alkhairi sannan sai ubangiji ta'ala ya ce summa ilaihi turja'un zuwa gare shi ne za a maida al'amura gaba daya ilaihi yurja'ul amru kullu zuwa ga ubangiji ta'ala ne za a maida al'amura duka fadin da ubangiji ta'ala ya cewa za a maida ku wannan yana nuna cewa mutane ba su son barin duniya ba a son barin duniya amma dole sai an maida kai kamar kama ka ne za a yi a ce dole koma kuma daga inda ka fito kamar mutum yana so ya shiga wani waje sai a tare shi a ce koma inda ka fito yana jin haushi yana so ya shiga a hanyar to shine summa ilaihi turja'un dole sai ka koma sai Allah dan barni mana sai a ina saboda wannan tabi'a ne kuma na dan adam amma duk mutumin da yake da yakini game da ubangiji lamarin ubangiji ta'ala kuma yake ta aiki to tabbas zai fata cewa ubangiji ta'ala zai bashi rayuwa mai dadi da tafi ta duniya shi yasa muka bada misali a baya na yakinin da sahabbai suke da shi game da addinin musulunci yakinin da suke da shi wajen lahira game da lahira mutum yana ji yana gani ya ce zai mutu ya san zai mutu ba zai je yana tsara da takobi ana tsaran sa ba zai juya baya ba har sai ya mutu a lokacin a yakin Uhud haka sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum 11 suka mutu saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye ana yaki ana gwabza yaki wani zai zo shi damuwar sa kar a taɓa manzon Allah ya tsaya a gaban kirjinsa a wurgo abun jifa ya kashe shi wani ya zo ya tsaya ya san mutuwa zai yi ya kashe shi wani ya zo ya tsaya har mutum 19 suka mutu don kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakinin da suke da shi ne mai suna kan tafarki ne mai kyau dan haka duk mutum da ya yi aikata mai kyau ba zai yi mai ba zai tebe tsammani daga rahmar Ubangiji ta'ala ba cikin al'amarin da labudda minhu dole sai ya faru idan da amma labudda minhu fa marhaban idan abin da ya zama babu makawa a cikin sa yazo maka to kai maraba da shi kawai ka huta tunda ka san cewa babu makawa cikin mutuwa sai an mutu din ba ta duniya bane yake mana jiya jiyan nan wasu sun mutu yau din nan wasu sun mutu yanzu haka da nake magana wasu sun mutu an ji ma wasu za su mutu zan mutu halaran ma zai mutu kowa daga cikin mun nan zai mutu dukkanin mu zai mutu akwai lokacin da za a zo da mu da jikanu ma babu kowa da kasa din da muka yi karatu da komai zai zama babu shi ma babu babu su saboda shekarun da suka ja dewa duk da cewa tasirin aiki mai kyau kuma yana da yawa a wurin mutum bayan mutuwan dan haka abinda ake so game da dan adam shine menene bayan mutuwa kai tunanin menene bayan mutuwa madha ba'dal maut menene bayan mutuwa kuma kai ne zaka tantance tun gabanin ka mutu a lokacin da kake cikin kuruciyarka lokacin da kake da hankalinka lokacin da Allah madaukakin sarki ya baka ilimi lokacin da Ubangiji ta'ala ya baka daman sauraren ilimi a wannan lokacin ne zaka iya karrara makomarka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba kowa daga cikin ku zai shiga aljanna sai wanda yake aka ce man ya aba ya rasulullah wane ne zai kiya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata'ani dakhala aljanna wanda ya mini da'a zai shiga aljanna garanti ne wannan ubangiji ta'ala baya tabar da ladan mai ladan wanda ya aikata aiki mai kyau inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin la yudhi'u ajra man ahsana amala baya tabar da ladan inda ya kai don shi zai baka dan haka kai da'a wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka shiga aljanna wa man atani faqad aba duk wanda kuma ya saba mini inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ki shiga aljanna wannan kuma yana nuna yanda Ubangiji ta'ala ya kimanta dan adam ya ba shi hankali da zai iya fahimtar abu wanda yake mai kyau da wanda yake mai muni innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
نعم الله مدعوك تنسركي yace huwa shi Allah shine wanda allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ubangiji ta'ala shine wanda ya halitta muku ku dan adam duk abin da yake bayan kasa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da yake bayan kasa Allah madaukakin sarki yayi ne saboda ku thumma tawa ila as-sama' sannan Allah madaukakin sarki ya daidaita zuwa ga sama ya daidaita akan al'arshinsa wanda kuma al'arshinsa yana saman sama kamar yadda ya faɗa wani wajen ar-rahmanu 'ala al'arshi istawa ubangiji ta'ala ya daidaita akan al'arshinsa kuma ba a ƙasa yake ba sannan ba a ko'ina yake ba ballantana ka ce yana har cikin wurin najasa Ubangiji ta'ala ya tsarkaka daga abinda masu faɗan irin wannan suke danganta mu. Fasawahunna sab'a samawat. Ubangiji ta'ala ya daidaita su, ya halitta su, ya kera su, ya kirkire su. Sab'a samawat. Sammai ne guda bakwai. Wannan sama da muke gani ita ce ta farko. sama da ita akwai wata irin ta nawa ne yake tafiyan shekara nawa ne yake tsakanin sama ta 1 da ta 2 tafiyan shekara nawa zai gama shekara 500 shekara 500 na tsuntsu ko na doki sama ta ɗayan nan da muke gani ita wannan ta babbanta da sauran amma su bakwai Allah madaukakin sarki ya ce fa sawwahunna sab'a samawati wa huwa bi kulli shay'in alim sannan kuma Allah madaukakin sarki shi mai ilimi ne akan komai duk abin da Allah madaukakin sarki ya halitta to ya sani shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir shi ubangiji ta'ala shine wanda ya san duk halittar da yayi ya san komai sanin komai din sa ya wuce tsammani dan adam wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu akwai abin da dan adam bai san shi ba sai Allah ne kawai ya san shi وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر الله مدعوكين سركي شي ne wanda ya san duk abin da muka gani a bayan kasan nan ubangiji ta'ala ya san shi yana ganin sa kamar yadda yake ganin komai ba abin da yake buya masa kuma ya san shi ne yayi ya san shi Allah shi ya san shi ya halicci wannan abu sannan Allah mudaukin sarki shi ne ya san abin da ke cikin kogi ɗaya bayan ɗaya da yawan halittun kogi da ake cewa sun fi na bayan ƙasa na saman kogi ko wajen kogi yawa ta ɓangaren nau'i-nau'i kala-kala na halittu da suke cikin ruwa Allah ta'ala duk ya san su wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha kai daidai da ganyen bishiya abun mamaki ganyen bishiya da zai faɗi ya zo ya taru a bayan ɗakinka a zo a yi shara to lokacin da ganyen zai faɗi Allah ya sani na dukkan bishiyoyin duniya hada sukutu min waraqatin illa ya'lamu wala habbatin fi dhulumatil ard Allah ta'ala ya san kowace kwaya ubangiji ta'ala ya san kwaya nawa ne kasar da muke kanta gaba ɗayan ta la habbatin fi dhulumatil ard ballan tara kuma sauran abin da bai kai kasa yawa kwayan gero kwayan dawa da sauran kwana nawa ne yaran da suke girga kwayan gero nan suke Sati nawa suke? A sokoto ne kawai na? Kawai sun samu miliyan nawa ne a buhun gero. Allah madaukakin sarki ya ce wala habba fi dhulumatil ard. Duk wata kwaya cikin duhun kafa. Allah madaukakin sarki ya san. Wala raqbin babu wani abu danye. Bishiya ne menene danyen abu. Wala yabis ba wani abu busasshe na ganyen da suka fado da wanda suke kan bishiyar da wanda suka fado da ɗanyen da busasshe duk Allah ya san adadin su kuma ya san shi yayi su kuma su ma sun san shi ne yayi su dan su jamadat abubuwan da ba su da rai sun fi mu yarda da cewa Allah ne yayi su ya sa Allah madaukakin sarki yake cewa mu wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum komai daga cikin abubuwan da muke gani a duniya yana tasbihi da godewa Allah madaukakin sarki amma mu ba ma gane tasbihi ya za yi uku a kawai sai in ga dutse ya fado daga sama ba wanda ya taba shi akwai wanda zai fado ha kawai saboda dutse zai fado ba dan wata iska da ta wuro ba zai fado ne saboda tsoron Allah kashi an mutasaddi'an min khashyatillah kaga dutse dai da amma wani lokacin dan adam sai a masa a ce Allah a ce Allah sai ya wuce kawai sai daga baya dan haka ubangiji ta'ala shi ne ya halitta sammai yake guda bakwai waɗannan sammai bakwai ɗin kuma suna da ƙasai su ma bakwai Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun ubangiji ta'ala shi ne wanda ya halicci sammai bakwai wa min al-ard mithlahunna da kuma kasai su ma misalin sammai bakwai kenan su ma bakwai tunda an ce misali ba sai an ga ana ta maimaita maka ba bakwai da bakwai ya tanazzalu al'amru bainahun a tsakanin su al'amuran ubangiji da Allah yake sauka tsakanin sama da ƙasa nan al'amura suke cikin ƙasa akwai wasu hidimomi da ake kai wanda ba mu sani ba a can sama ma akwai wasu harkoki da ake kai mala'iku suna ta tasbihai wasu halittun ubangiji da Allah da ba mu san su ba Allah ta'ala Allah ya san su duk al'amari na sauka a wannan tsakanin duk abin da ya sa shine li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir domin ku san cewa ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai ba abin da zai gagare shi zai iya yin komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah madaukakin sarki ilimin sa ya riga da ya kewaye komai ubangiji ta'ala yana sanye da komai ɗaya daga cikin halittun sa shine mala'ika an nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mala'ika a bisa surarsa ta mala'ika da halittansa na mala'ika yace ma baina tarquwatihi ila shahmati udunihi masiratu tayri 700 am tsakanin kafadan mala'ikan da nan wajen kunninsa kafadansa da kunne tsuntsu zai tafiya shekara 700 mala'ika guda ɗaya wannan ɗaya ne daga cikin halittun Allah kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san adadin yawan mala'ikun Allah sai shi kaɗai albaitul ma'mur a nan ne mala'iku suke zuwa su yi tasbihi subhana Allah madaukakin sarki su yi tasbihi subhana Allah madaukakin sarki su yi kaza su yi kaza a kullum rana ana samun adadin mala'iku da za su tafi da za su zo su yi bautan Allah a wannan wajen ba za su kake dawowa ba har ranar tashin alkiyama kaga halittun Allah wanda ba mu ba wanda sun fi mu karfi ma ɗaya daga cikin su in ya dan yi motsi wannan mala'ikan da aka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai kafadan sanin tafiyan shekara 100 kaza na zuzu yanzu ya kake ganin an ce ya halaka mu minti nawa ne sakan ne mun tafi kawai wannan faɗe ne daga cikin halittun ubangiji sannan da yace Allah madaukakin sarki ya ce ya halittu sammai guda 7 da kuma ƙasai guda 7 ita wannan saman ita ce saman duniya haka Allah madaukakin sarki ya sa mata suna as-sama ad-dunya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce walaqad zayyana as-sama ad-dunya bi masabih wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adhab as-sa'ir ita wannan duniyar Allah madaukakin wannan saman saman duniya wacce an alakanta da ita ne da duniya saboda ita ce ta fi kasa ba ana nufin duniya aka fi lahira ba as-sama ad-dunya ana nufin mai wanda akwai al-ulya wanda sun fi ta daukaka sun fi ta sama 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 ita kuma ad-dunya ana nufin ta kasa makaskanciya ta bangaren position dan haka ita wannan ta kasan Allah madaukakin sarki ya mata ado ya mata kawa da taurari ka yake nan sauran ba su da taurari ke a ina taurari suke da geologist da wane ne da abin nan su da suke ta yi taurari sun fi nisa taurari sun fi rana wata girma sun fi wane ne wane ne wannan duka dai Allah madaukakin sarki ya ce taurari a saman wannan saman namu a nan taurari suke Allah madaukakin sarki ya sa taurari a matsayin ado ne a wannan saman saboda me adon saboda mala'iku su gani adon saboda mu ga sama ne fa mu ji dadi ka duba dan Allah hatta sama ma ubangiji ta'ala ya kawata ta ba dan komai ba sai dan kai halittan kai dan adam shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa hifdha wani abin da Allah madaukakin sarki ya kara yi wa wannan saman shine ubangiji ta'ala ya mata kiyayewa ita wannan saman da ke sama da mu Allah madaukakin sarki ya kiyaye ta ya sanya taurarin sun zama bayan ado kuma sun zama abun jifan shedanu ne waɗanda suke kokarin su tafi zuwa sama sun hau juna sun hau sama 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 can sai sun yi nisa sai Allah madauki sarki ya sa tauraro guda ɗaya kawai ya jefo su sai tsawon lokacin da dare sai ka gami sai ka ga haske ya faɗo ƙasa Allah madauki sarki ya jefo shedanu waja'alnaha rujuman lishayatin wa atadna lahum azabal sa'ir wannan sama ita ce ta farko daga wajenmu in za ka yi can ita ce ta farko sannan sai ta biyu sai ta uku sai ta hudu sai ta biyar har sai shida har ta bakwai sannan sama da su ne al'arshin Ubangiji ta'ala yi ita wannan saman kawai da take kusa da mu inda a ce ɗan adam zai isa zuwa ga ƙarshenta sai a sako shi to kafin ya iso babu wani abin da za a gani na tasirin babu wani abin da za a gani na tasirin sa kuma zai wargaje a iska kawai saboda nisa kuma kafin ya iso ya zama ba komai ba ya zama babu shi ko da jirgi kawai in kawo ai za ka gani jirgi ya gama daidaita a can sama sai kaga ana ruwa a ƙasa da ku sai kaga ana ruwa a ƙasa ku can sama kun wuce ruwan sama ba kuma san ana yi ba sai lokacin da jirgi zai sauka ne tukunna sai kaga yana taba yana shiga cikin gajimare ma'ana ya zo yanzu ya zo ƙasa da ya zo daidai level din inda za a yi ruwa zai taba jikin jirgin amma inda a ce ya gama kure samansa to za a yi ta yi ruwa ne jirgin bai ma san ana ruwa ba wannan ruwan kuma ya matso ƙasa ne saboda ya maka amfani a ƙasa Ubangiji ta'ala ya ce ya saukar da wannan ne rizqan lakum arziki ne gare ku ruwa ya matso kusa an saukar da shi domin ƙasa ta rayu a jini hima iska ya canzu sannan gonakinku su rayu don abubuwa su tsiro don ku samu abincin da za ku ci don idan babu ruwa a duniya to babu rayuwa in babu ruwa a duniya babu rayuwa babu wanda zai rayu ko mutum daya ko wani halitta guda daya babu wanda zai iya rayuwa idan babu ruwa na saman kuma shine yake saukowa yayi naso a nan ƙasa yayi kaza har a rike shi a matsayin abin da za a rinka yin bayi da kuma noman rani kuma duka wannan Allah madaukakin sarki ya ce lakum gare ku ƴan adam Allah madaukakin sarki za mu dace Ubangiji ta'ala ya ba mu ikon bauta masa kamar yadda ya yi umarni Allah madaukakin sarki ya ba mu basira na gane ni'imomin da ya mana da kuma ƙara mana tsoronka Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu daga shiga wuta Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa adhabil akhirah اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين